Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nini naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To kungiyar Taliban Shiyar Afghanistan ta tabbatar cewa ta shiga tattaunawar kai tsaye da Amurka a kasar Qatar a wannan mako mai shudewa kan yadda za a daidaita saboda kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru 17 ana yi a kasar ta Afghanistan. Wani babban jami'in kungiyar ta Taliban ya gaya wa muryar Amurka jiya Juma'a cewa mataimakin muƙaddashin sakatare mai kula da kudanci da kuma yankin tsakiyar Asiya shi ne ya jagoranci tawagar ta Amurka a ganawar ta Doha. To amma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ƙi cewa komai kan wannan rahoto na ganawa tsakanin Amurka da mayakan Taliban. Tattalin arzikin Amurka ya yi saurin ci gaban da ba a ga irinsa ba tun shekaru hudu da suka gabata a cikin watannin Afrilu da Mayu da kuma Yuni na bana. Rahoton ma'aikatar cinikayya na jiya Juma'a ya ce tattalin arzikin Amurka din, wanda shi ne mafi girma ko mafi karfi a duniya, ya karu da kashi 4.1 cikin 100 a ma'aunin shekara-shekara a zango na biyu na kwata. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce rage harajin da ya yi da kuma manufofin sana cinikayya su ne suka haifar da wannan cigaban na tattalin arzikin Amurka. Jam'iyyu 55 da kuma 'yan takarar shugabancin ƙasa 22 na babban zaben ƙasar Zimbabwe da ke tafe na ta alƙawura iri guda, amma ta wajen amfani da kalamai iri daban-daban na tallata manufofin nasu da suka hada da alƙawarin sauye-sauye da samar da ayyukan yi da tattalin arziki mai inganci. Wannan dai kusan wani sabon salo ne a ƙasar da ta shafa shekaru kusan 40 ƙarƙashin mulkin mutum guda Robert Mugabe. Ranar Litinin ƙasar za ta gudanar da zaɓe mai kafa tarihi a karo na farko cikin shekaru 38 ba tare kuma da Mugabe ya shiga sahun masu takara ba. To amma masu kada ƙuri'a da masu saka ido duk suna taka tsantsan wajen bayyana ƙwarin gwiwarsu saboda fargabar da ake da ita kan ko shin za a iya zaben cikin adalci da sahihanci, da kuma shin ko wanda zai yi nasara zai cika alƙawarin kawo canje-canjen da ake bukata. A wannan ƙasa mai dauke da mutane miliyan 5 da suka cancanci kada ƙuri'a, ba kowa bane ke da imanin cewa za a yi wani canji na a zo a gani. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce gwamnatin Amurka na da ƙwarin gwiwar cewa ba da daɗewa ba ƙasar Turkiya za ta saki fasto ba Amurken nan, yayin da tankiya tsakanin ƙasashen biyu ke ƙara tsanani. Andrew Branson, wani mai yada addinin Kirista daga Black Mountain na jihar Carolina, ya samu kansa a kurkukun ƙasar Turkiya tun kusan shekaru 2 da suka gabata bisa zargin aikata ta'addanci da kuma leƙen asiri, zargin da ya ƙaryata. Ranar Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya gargadin cewa Amurka za ta kakaba mu Turkiya takunkumin muddin dai bata saki faston ba. Sake bullar tsohon jagoran 'yan tawayen nan da aka samu da aikata laifukan yaƙi na iya daɗa jefa zaben shugabancin ƙasar Congo da ke tafi cikin mummunan ruɗu. Jean-Pierre Bemba zai koma Congo a cikin watan Agusta kuma ya shiga takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Disamba, a cewar Yves Bazaiba, sakataren jam'iyyar MLC. Kasancewar Bemba ka iya ƙarfafa gwiwar masu hankoran ganin an kawar da shugaba Joseph Kabila daga mulki. Hukumar zaben kasar Pakistan jiya Juma'a ta ce tsohon shahararren dan wasan kwallon cricket din nan wanda ya rikide zuwa dan siyasa wato Imran Khan shine yayi nasara a zaben majalisar dokokin kasar to amma jam'iyyarsa ta kasa samun isassun kurkun da ake bukata don yin gaban kai wajen kafa gwamnati saboda haka dole ne ta kafa gwamnatin hadaka wannan nasarar na zuwa ne wato dai wannan sanarwar na zuwa ne yan sa'o'i bayan da Khan yayi shelar cewa jam'iyyarsa ta Pakistan Tahrir al-Insaf ita ce ta yi nasara a jawabinsa na jaddada nasarar da aka yada ta gidan talabijin Khan yayi alƙawarin magance talauci da almundahana da ta yi katutu wajen tsarin gwamnati mai inganci a fadin ƙasar Khan yayi jawabin nasa ne da aka wato
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bashir Bugaji da sauran masu sauraro barkamu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko zai magana akan kokarin da likitoci ke yi wajen wayarwa al'umma kai a maradin jamhuriyar Niger. Domin su rinka ziyartar asibiti akai-akai domin a binciki lafiyarsu. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan illolin da cutar zazzabin cizon sauro ke yi wa mata masu juna biyu. Rahotonmu na uku zai yi mana magana akan mahimmancin rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara. Shi ma rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan mahimmancin ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu domin zuwa awo. Da kuma garabasar kyautar naira 1,000 ga matan da suka fara zuwa awo a jihar Bauchi. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe a cikin shirin namu na yau. Zai mana magana akan nasarar da aka samu a jihar Niger Nigeria wajen yi wa yara sama da miliyan 2 rigakafin cutar polio a zagaye na uku a cikin wannan shekarar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakub Birnin Yaro.
An yi kira ga al'ummar jihar Maradin jamhuriyar Niger da su rinka ziyartar asibiti akai-akai domin yi musu binciken lafiyarsu wanda hakan ne kawai zai baiwa likitoci damar sanin matsalolin rashin lafiyar da wasu ke dauke da su ba tare da saninsu ba. Wakilinmu Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto daga maradin jamhuriyar ta Niger.
Wannan bincike da likitoci suka tsara a asibitin kofa 17 wata falala ce ga masu dan karfi maza ko da mata su je su yi binciken lafiya. Binciken da magunguna kyautar ruwan Allah. Dr. Aisha Jare Muhammadu mataimakiya ga shugaban asibitin kofa 17 da karin haske.
Rana ce mu da muka kebe saboda mu al'umma bincike na rashin lafiya abin da ya shahi hawan jini da ake mata tension ko hawan sukari da ake mata diabetes.
Sai naga nan galibi mata sun yi yawa.
To mata sun yi yawa tana yiwa matan su ne suka ji kiran da muka yi suka zo da dama kuma tana yiwa matan ne suka ba abin muhimmanci tunda ai akwai maza ma sun zo amma dai matan ne suka suka yi yawa.
Ya za a yi wanga bincike a amfanin mata?
Bincike da za mu gano ne abinda matan suke ciki ta fannin rashin lafiyar tasu ko ba haka ba. Kenan kuma abinda aka sani aka ce ai bai cutawa sai ai magance shi. In muka gano mutum yana dauke da wa'annan cuta da muka zana mu akwai magani da za mu ba su shi ma kyauta. Amma kuma zuwa gaba in suka zo za su bi tsarin likita yanda ya kamata daga ka ji wani abu da baka yarda da shi a jikinka ba ka zabura ka zo gidan likita. Gaskiya likita ta wadata a garin Maradi kenan bai kamata mutum ya zamana yana shin abu a jikin shi bai zo ya bincika ba. Likitocin akwai su kuma magani akwai.
Ji labarin wannan bincike ya sa al'umma yin tururuwa a asibitin domin neman waraka da cututtukan hawan jini diabetes ya zuwa imasi ga wani layi na mata na cikaro da shi.
Na zo bincika lafiyar jikina.
A cikin cututtuka guda uku wanne ke fama da shi?
To ni ina ji da ci abin nan zuciyata take bugawa. Ina tashi sanin shi kamar juwa ni ba ne ji ranji. Na gane tunda yanzu sun bincika mini lafiyar jikina an gani ko me yake sa ni juwa, me yake sa ni bugan zuciya.
Da kawo ci idanu. Ba na ganin fuskar mutum in ba zaga da kai kun ba na ganin ko kwai idan. Kuma jikina yake ciwo haka a hurka nake.
A lokacin kin zo likita?
Ba na ganin fuskar idan mutum da fuskar amma ina ganin kayan jikinka amma ba na ganin ido. Abin da ya kawo mu kawata yanzu na gata na ciwo take ta ta mana gwiwa ta mana kumburi. Kuma waga ijiya da aka mana gyara kuma ta waya ni ma akwai matsala ga rufe yanga wani abu na nan haka ya yawo. Shi kaɗai amma.
Ni ko ni dan su ta matan su ne kai kik na sha maji.
Hawan jini.
Eh sai ta yi kik to shine ba ni hin dadi.
Tun lokacin kun zo likita?
Eh ban zo likita ba dai amma kwanan gani ji abin ya sha mun ka ana busa da ka ana busa to da nazo an ka auna ne ka an ka ce in bar cin maji sai an ka ce shine ya ga.
Me likita ji suka ce?
Sun ka ce shine dan su ne gari ne.
Shaibu mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar.
Masana harkar kiwon lafiya na nuni da cewa cutar zazzabin cizon sauro na matukar illa ga mata masu juna biyu. Hakan kuwa baya rasa nasaba da ganin yadda cutar ke jawo matsaloli ga uwaye da jariran da suke dauke da su. Halimatu Abdullahi ta aika mun da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Duk da ƙarin yawaitar mata masu juna biyu da kullum ke ƙara tururuwa zuwa asibitoci domin yin awon ciki. Sai dai ko da yaushe zazzabin cizon sauro na yin illa ga matan masu juna biyu sakamakon kin shan magungunan da suke yi idan jami'an lafiya sun ba su yayin da suka ziyarci asibiti. Dubi da yadda a halin yanzu ake tsakiyar damuna da irin wannan lokaci sauraye ke ƙara cin karansu ba babbaka ta barazana ga lafiyar al'umma. To ko waɗanne hanyoyi za a bi domin shawo kan wannan matsala? Dr. Shehu Sambo shine babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa.
Shi zazzabin cizon sauro babban matsala ce ga tashi biyu na al'umma. Na farko kananan yara musamman kasa da shekara biyar sannan na biyu mata masu juna biyu. Juna biyun nan yana rage musu karfin garkuwar jikinsu saboda haka idan sauro ya cije su ya saka musu wannan kwayar cutar zazzabin cizon sauro suna saurin kamuwa da wannan zazzabin. Shi kuma zazzabin cizon sauro ga mace mai juna biyu akwai matsala ta farko shine ana yawan samun bari na cikin ma kansa ba lalle ya zauna ba in karami ne. Na biyu ita kwayar cutar zazzabin sauro tana harfasa jinin ita macen mai dauke da juna biyu. Wannan zai sa ɗan ya kasa samun isasshen abinci tun daga ciki. Sai a zo ga matsala ta uku shine idan an haife shi za a haifi yaro a tsumbure a motse kamar dai wanda ya yi tamuwa a waje.
Wato shi tamuwar tasa tun daga ciki.
Tun daga can za ta fara kuma musabbabi shine ita wannan kwayar cuta ta malaria ko zazzabin cizon sauro tana hana masa samun abinci. Sosai saboda haka shine a lokacin awo da mace take zuwa ake bada wannan sinadari na SP da ake cewa wasu magani ne kwaya uku wanda ake bayarwa daga wata hudu a tsakani wata ɗaiɗai za a sha sau uku. Don akai sa'a ana samun saukin kamuwa da wannan zazzabin cizon sauro ga mata masu juna biyu. Gami da kuma sange ko kuma gidan sauro da za su dinga shiga. In sun sha wannan na SP din su shiga gidan sauro sannan kuma su sha magungunan ƙarin jini. ko wasu ƴan ƙwayoyi jajaye da kuma yalaye ƙanana to lalle mata su tabbatar suna shan wannan magunguna tunda ba kowace take da isasshen abinci irin su nama su kai su kifi ba to waɗannan magungunan su ne kamar maimakon
waɗannan
saboda haka kamar yadda kika nuna lalle mata ba an ba su bane dan su aji kuma koda kyauta aka bayar fa wani ne ya sayo da kuɗin sa yace a bawa mata masu juna biyu fi sabilillahi
kuma an ba ku ne dan ku amfana
kuma mutum ko in ce mace tana so ta ga tayi awon ta lafiya ta haihu lafiya danta kuma sun bul da lafiyar sa da komai wanda ba za a samu haka ba sai an bi waɗannan ka'idojin har da na shan magani a ciki
Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
An ƙara jaddada mahimmancin rigakafi ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 domin shawo kan mace-macen yara ƙanana. Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita.
Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Ya ce yin rigakafi ga yara ƙanana na ƙara musu garkuwar yaƙar cututtukan da ke sauran kashe yaran.
Wato rigakafi kamar yadda sunan yake ana nufin a ɗauki wani mataki kafin matsala ta zo. Wato shi wannan matakin domin ya kare matsalar ne. Yawanci cututtuka masu wanda ƙwayoyin cuta ke jawo su wanda suke bayyana a yara wato suna samun galaba ne domin su yaran nan sababbin haihuwa ba da Allah ya halicce su wato ba su da isasshiyar garkuwa a jikin su wacce za su kare kansu daga wannan cutar to garkuwa ta farko da Allah yake ba yara ita ce nonon uwa ana samu a cikin nonon uwa to amma suna dan dada girma kamar zuwa wata 6 ƙarko na wannan nonon yana raguwa garkuwar kuma tana wato rauni kenan saboda haka ƙwayoyin cuta ɗaya bayan ɗaya suna iya samun galaba akan yaro wato rigakafin nan da ake fara yin shi tun ma daga lokacin haihuwa shine yake dada taimakawa nonon uwa dinnan domin kare yara daga waɗannan cututtuka misali kaman tarin fuka kaman tarin lala wato wanda wasu suke ce tarin jaki sarki haƙora wato mashako da cutar ƙyanda da ta ciwon hanta da shan inna wato duk irin waɗannan ƙwayoyin cuta ke jawowa to idan aka samu sinadarai na waɗannan alluran rigakafi suna ba da wannan kariyar to shine duk waɗannan cututtuka ba za su samu galaba ba akan yi wa yara ne tun wuri tun kafin wato su fara cuɗanya da al'umma misali kamar yanzu na cutar tarin fuka kasan aka yi haihuwa wani lokaci ne da zaka ga dangi ƴan uwa abokan arziki ana yawan zuwa a taya murna sai ka ga daga cikin mutanen nan aye a ta jagwalgwala yaro mai wani dan tsohon tarin fukatta ta zo duk tayi ta tari har yaron nan sai ya shaka sai ka ga ya kamu da wannan cuta to idan aka yi rigakafin nan tun haihuwa to ana samun kariya daga wannan cuta to kuma yawancin cututtukan nan idan abin da yasa ake damuwa mutane da yawa ya zama na an yi yawan yaran da ake yi ma idan ya kai kashi 80 cikin 100 wato wani irin kariya ce da al'umma take samu sai ya zama na ƙwayar cutar nan ta daina gudana a bainar jama'a to shine har waɗanda suka ba su samu an yi musu ba ma sukan amfana da wannan to amma kowane cutar tana da yawan adadin yaran da ake bukata misali a yi musu rigakafin domin a kai wannan matakin to shi yasa ake yin gaba ɗaya kawai a ce kowa ma ya zama na yayi saboda baka sani ba idan baka yi wa ɗanka ba za ka iya shiga yanayin cikin al'ummar da ba su da wannan kariya sai ka ga wato yaron naka ya kamu da wannan cuta shi kuma shi kadai zai iya zama sanadin da cutar nan za ta yadu a yawan yaran da Allah kadai ya sani
Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu muryar Amurka daga Kano Najeriya
a jihar Bauchin Najeriya an yi kira ga iyaye maza da su rinka karfafawa matansu muhimmancin zuwa asibiti domin awo da zarar sun sami juna biyu hakan zai ba su damar samun isasshen kulawa da kuma samun rigakafi ga kawunansu domin kula da lafiyar jariran da suke dauke da su Amina Abdullahi Girbo na da rahoto.
Da yake bayani wakili daga hukumar lafiya na duniya, Dr. Habu Dahiru.
Yau rana ce muhimmiya akan harkar kiwon lafiya a jihar Bauchi ba don komai ba, domin an kawo wani tallafi wanda zai tafa zuciyar harkar kiwon lafiya a wannan jiha. Abin nufi anan, wurare da aka ba da fifiko akan harkar lafiya shine wajen rage mace-mace da wahala da mata kan samu lokacin aihuwa, musamman a nuna muhimmancin yin awo. Na biyu, harkar rigakafi. An ce yara su ne manyan gobe, saboda haka za a samu a yi musu rigakafi ingantacce domin su zamo manyanmu a gobe. Na uku, inganta abincin da za su ci domin su girma, domin mu cimma wannan buri. Saboda haka, in aka ce an aiwatar da wannan program ɗin, ko da da yake an ce a yanzu za mu soma ne da ƙananan hukumomi guda uku na ƙaramar hukumar Bauchi, Misau da Katago, amma idan aka ga ingancinsa, na tabbatar za a yi scaling ɗin shi up ya yi covering kusan duka jihar nan da ma makwabtan jihohinmu. A dalilin haka, mu a hukumar kiwon lafiya ta duniya muna da daman structure a jiha zuwa ƙananan hukumomi, da mu tabbatar da sa ido, mu tabbatar wannan aiki da aka yi fito da niyyar yinsa an aiwatar da shi ya kai ga nasara. Ina so in ja hankalin al'umma akan muhimmancin wannan program da aka kawo. Da farko, wannan program ɗin zai kawo ƙarin rajistar mata da suke zuwa asibiti domin su samu tallafi. Na biyu, zai sa ƙarin yawan mata da suke aihuwa a asibiti.
Dr. Habu Dahiru, wakili daga Hukumar Lafiya na Duniya, Sa'idu Ibrahim Jahun, hakimin Zungur, ya yi bayani a madadin al'ummarsa.
Muna godewa da aka samu aka yi wannan abubuwa ne, wanda an nuna mana soyayya, an nuna mana ƙauna. Saboda haka gaskiya ba za mu taɓa manta wannan alherin da aka mana ba. Allah ya saka muku da alheri. Kuma ina so in ja kunnen su wanda aka yi abubuwa, saboda su ne mataye. Kun ji an fa'idan abubuwan da za a samu. Saboda haka ina fata za ku ɗauki wannan dama a samu alka aifa mana ƴaƴa lafiyayyu, wanda za su ci gaba da ba da nasu gudunmawa a al'amuran ƙasar nan da kuma al'amuran Bauchi gaba ɗaya. In aka samu yara lafiyayyu, to ko da maganan soja ne ake nema da a samu, maganan ɗan sanda ma da a samu, maganan abubuwa wanda na ci gaba, wanda za a ba da guduma ƴaƴanmu da su samu shiga, saboda suna cikakken lafiya. Saboda haka kar a yi wasa da wannan al'amari da aka kawo mana nan.
Hakimin Zungur kenan, Sobeya Sa'idu Ibrahim Jahun. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Niger, Najeriya, an sami nasarar yi wa yara sama da miliyan 2 rigakafin cutar polio a zagaye na uku na rigakafi a cikin wannan shekara da muke ciki. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aika mana cikakken rahoto daga Muna.
Wannan dai shine karo na uku da aka gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna a nan jihar Naija a cikin wannan shekara ta 2018. Kamar yadda director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija, Dr. Yahaya na Uzu, ya yi min ƙarin haske ta wayar salula.
Ba matsala, an samu full preparation da mutane, kuma coverage din ya karu, kasa yana karuwa yawan da muka yi.
Da kaman yara nawa aka samu a kai mota?
Over 2 million ne.
Okay, sama da miliyan.
Sama da miliyan.
Na'am. Akwai wani abu da ya canza ne wurin aikin koko da yadda aka saba yi, aka kuka din dai?
To haka ne, mai da muka yi din haka aka yi yanzu, tunda ka san muna neman mutum da dama, mun canza din ba canza din kullum complete ba. Idan aka gama canji din zai zama ya samu 100%, amma yanzu sabbin dai yana da ne muna
Babban daraktan Dr. Yahaya na Uzu ya yi kira ga jama'a da a ƙara ba su haɗin kai domin samun nasarar da ake buƙata.
To mu dai muna fatan dai mutane kar su gaji, ci gaba da ba da goyon baya, saboda ko da yake ba a samu kes na polio din ba na abin da zai faruwa. So mutane sun fara ganewa, ana ganin ba mu goyon baya din, amma muna fatan mutane kar su gaji, ci gaba da yi ko an zo an bada wannan clear din cewa ba mu da polio abin da zamu so mu ci gaba da yi ne saboda tabbata da bi so bai za ki saki dawowa ba yanzu kuna wani tsari da musamman kungiyoyi haka na fadakar da mutanen koko kumbari shi muna kefu yanzu shi ba ma da muke kenan ba mu fara ba amma shi da za a fara huli yanzu duk kungiyoyi da suke a cikin community din mu muna so mu involve din su sosai saboda su ne za su iya ci gaba da ayyukan da muke yi a cikin community din yanzu shi ma da muke kenan mu involve duk kungiyoyi da suke cikin jama'a.
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya Na'uza kenan a lokacin da yake ƙarin haske akan allurar rigakafin cutar shan inna da aka gudanar a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Minan jihar Niger.
Musa, kalli yanda sabon famfan burtsatsai da aka kafa ya canza rayuwar matanmu.
Rai Adamu, kaga zirga-zirgar zuwa rafi ya kawo
kai cigaba da dadi.
Kaga dai an kawo da ƴan gulmace-gulmace akan hanyar zuwa rafi ibo ruwa kuma abincin mu akan kari.
Gaskiya ne fa? Kuma cututtukan da ake dauka a ruwa sai raguwa suke a garin nan.
Haka ne fa? Damuwa ta dai tak irin su Ibrahim Masiki a ƴaƴan su daga kafin polio.
Kai dai bari abin da ta kai shi.
Ina dan su yake bari ai masa daga kafin polio ai kafafun yaron sun shanye.
Ni kace sun shanye? Abu bai dadi ba.
Yaron bai iya tafiya.
Wannan na nufin sabon kamu ne ya bulla a garin mu?
Haka na iya zama gaskiya Adamu. To me abin yi?
An sani maza mu fada a asibiti.
Aiko mu je
ku tabbata an yi wa ƴaƴan ku allurar rigakafin cututtuka masu kisa yanzu. Kuma ku kai rahoton ballan shanyewan bangaren jiki ga cibiyar kula da lafiya ko asibiti mafi kusa da ku. Kuma ku ba masu aikin sa kai da ke aikin bincike a al'ummomin ku goyen baya.
Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.